من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يريد منك صاحب هدوء أولا ما صلى شيء البركة إن شاء الله ناء النور da kenan wasu tu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Al-Hayyu Al-Qayyum da ya mana gyaɗar dogo samanta ‘ya’ya, ƙasanta ‘ya’ya, tsakiyanta ‘ya’ya, ya sa mu a cikin bayin da ake gafartawa a wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala Al-Hayyu Al-Qayyum da ya rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ‘ya’yanmu da zuriyarmu da ‘yan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da rayuwa kan abin da yake daidai, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ɗauki rayuwarmu muna cikin halin imani. Ababe da suka dame mu a ƙasarmu Najeriya kalubale da ya shafi tsaro, gurɓacewar tarbiyya, rashin haɗin kai, talauci, kuncin rayuwa, muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana a kai. Waɗanda suke tada hankali ko ta ɓangaren terrorism ko banditry ko kidnapping, muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, Allah ta'ala ya sa dukkan bala'i da suka kinkimo ya zama a kansu zai kare. Sauran bayin Allah na ƙwarai, Allah ya kare su. Idan akwai wanda suke tallafa musu a ɓoye, ya Allah ta'ala ka tona asirin su, kuma ya Allah ta'ala ka walakantar da su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Wanda amana tsaro ke hannunsu, kuma wajibi a ƙara farkawa a ƙara ƙoƙari akan abin da ake yi. Muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa akan haka. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 20, ko darasi na 20, so daram da yake gaba gare mu daga mun kai azumin Litinin yanzu, daren gaban nan shine daren 21. So waɗannan su ne darare, farawan darare masu albarkan nan da ake magana guda goma, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa aykadha ahlahu wa ahya laylahu, a cikin hadisin Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi, hadisi na 224, cewa idan waɗannan darare suka shigo, manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yakan daura bantansa, wato yakan ƙara ƙaimi, kuma daura bante yana kuma ƙara ishara zuwa ga ƙarancin mu'amala ta aure. Na biyu, yana raye daransa da ibada. A waɗannan kwanaki goma sai dai bacci ya sace shi, amma bai cika yin kwanciya ya yi bacci ba, sai dai in ta kama bacci ya sace mutum babu yanda ya iya. Yawanci akan mai da bacci da rana ko abin da ya kama da haka, ko da hantsi. Wa ahya laylahu, kuma yana tada iyalansa a bacci. Duk yaron da ya kai shekara 7 ko yarinya, a rika koya musu bautan Allah. Shi bautan Allah koya ake. Yanzu dan albarkar da muka samu muke iya yi fa saboda iyayenmu sun koya mana ne. Suna cewa tashi kai alwala, tashi kai sallah, duk wanda ya tashi gaban dattijo ya san haka aka koya masa sallah. To amma kar mu zama ƴan bariki, babu ruwanka da koyawa yaranka ibada. Mu riga koyawa yara dan shekara 7 ya tashi ko awa 1 a dare yayi. In zai iya awa 2 a bar shi yayi. In zai iya 3 a bar shi da har kadan kadan zai ga yana improving. Amma duk harkar bin Allah, yadda ka san komai sai an koya, to in ba a koya ba mutum ya girma zai abun kunya. Yanzu zaman nan da muke jin darasi, awa 1 nan da yake ka saba da sai kaga kamar minti 15 an yi ta kare. Amma wallahi wanda bai saba ba in ya zauna a nan sai yayi hamma 70 sai ya duba goga sai haka wai mamaki yake duk wannan awa 1 nan saboda bai saba ba har yanzu ba a tashi ba. Amma shi zai je shi ya kalli kwallo minti 45 a tafi half time minti 15 yana Allah Allah a dawo a ƙara minti 45 in ma kwallon ta kama ta zuwa extra time ne a je extra time 15-15 a je penalty wallahi duk bai dame shi ba saboda wannan harkar ita yayi training ya samu tarbiyyarta amma bin Allah bai samu tarbiyyar ba. Shi yasa kar mu kuskure mu haifi ƴaƴan da basu basu da tarbiyyar su bi Allah. Ya dace dan kai samu tarbiyyar da kiki kaka ake da shi a gida cewa sai yayi azumi ana cewa ka huta to shine rayuwa ta yi albarka. Sallan dare shi yake wani abba a tashe ni fa dai na dare in baka tashe shi ba su ba ta yazo yana maka kuka kana ba shi haƙuri to shine an yi nasara. Amma ran da kawai gina cewa azumi na cewa ni ba an ce ba sai na yi ba sallah yace shi fa bai saba ba to ka shiga uku kai uba. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan ya ba mu ƴaƴa na kwarai da suka iya bauta a waɗannan kwanaki 10 na ƙarshe a Ramadan. Mu dage da yin qiyamul layli, mu dage da karanta Qur'ani, mu dage da wai maimaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, mu dage da roƙon gafara Allah akan kasawar mu. Mu roƙi Allah ta'ala ya kare mana imanin mu a cikin addu'o'in mu, mu roƙi Allah ta'ala ya albarkaci zuriyar mu, mu roƙi Allah ya rahama ga iyayen mu da suka rasu wanda suke raye Allah ta'ala ya tallafa musu. Mu yi addu'a wa ƙauyukan mu, mu yi addu'a wa jihohin mu, mu yi addu'a wa ƙasar mu, mu yi addu'a ga duk sauran ƙasashen da ake zaluntan masu rauni a cikin su. Mu roƙi Allah subhanahu wata'ala a waɗannan kwanaki din cewa Allah ta'ala ya mana budget din alheri na shekara mai zuwa, don a daren Lailatul Qadr ake yin budget na shekara guda na abin da zai faru daga this year zuwa next year. A daren za a maka budget. Idan ka yi garaje kana bacci aka zo budget sai a maka budget din shirme saboda baka kai proposal ba, bacci kake sai a maka budget din bacci cewa a cikin wannan shekaru za ka yi baccin kwana 180, wannan duka bacci ne kadai. Sai ga mutum ya kamu da ciwon bacci ba a maka ainihin budget din surutu, duk harkar surutu kai ne akan gaba, kai da baki har bakin hayaki yake saboda surutu. So duk wannan mai dalili saboda baka dace ka faɗi damuwarka ba. Amma in aka dace kana addu'a aka zo budget, to abubuwan da kake roƙon su ake rubuta maka a budget saboda me ka bada budget proposal. To wannan budget proposal da shi zai aiki, in ma akwai inda kai kuskure sai a maka amending din sa for your own benefit, sai ai amended ai enhancing budget din sai a rubuta maka, sai ga shekarar ba abin da ke faruwa sai alkhairi. Allah ta'ala shi samu wani lafiya. In akwai tambayoyi masu munasaba sai a yi, afuwan akwai kuma baki guda biyu da muke da su da suka zo wannan darasi din, duk da dai na san suna da sha'awar su gani idan lokaci ya ba da dama. Akwai Dr. Abdullahi Dalhatu, shi ne shugaban National Center for Public Health and Infectious Diseases ko da ke Zaria, muna tare da shi a nan, babban likita ne kuma gogagge matuƙa da gaske. Sannan in zan tona asiri sai in ce inda aran ma yake aiki, shi ma asali ma'aikacin federal government ne, yasa na kan ce muku mu masu part time da awa ne ba full time ba, ba wai wannan tilawar da ita yake cin tuwo ba da aikinsa da yake cin abinci. In ka mai da harkan addini shi ne meal ticket ɗinka, baka komai sai hidimar addini shi ne full time. Amma duk wanda yake aikin gwamnati ko yake kasuwanci ko yake lecturing, to wannan shi ake cewa part time. Wato yana yin da'awa ne karantarwa a matsayin community service, ba wai shi ne hanyar abincin ba, community service ne. To wannan duka harkar da muke a matsayin community service ne, mu yi conveying amanar da Allah ya ɗora mana insha Allah. To Dr. Dalhatu muna maraba da kai insha Allah. Dr. Abdullahi Dalhatu ko yana cikin yan uwa da suka karbe ni watanni kaɗan da na je Zaria amsa tambayar Zeda ko Zaria Educational Development Association
karkashin mai martaba sarkin Zazzau da nakan ce mai combined honors shi his excellency ne kuma his highness ne duka biyu ya hada ambassador ne kuma sarki ne so ba kowa Allah yake hada irin wannan ba na biyu muna tare da kuma rector na Katsina State Institute of Technology and Management Dr. Musa Ahmad ko Zayyat Dr. Musa Ahmad Zayyat shi ma muna tare da shi anan dama akwai bashin gayyatar ko hannuna na convocation ko Allah sarki ta wurin marigayi da nayi magana ya rasu Dr. Tukur Hassan Zingile shine sila tsakani Tingilin Dr. Tukur Hassan Tingilin kuma akwai ma program da aka karanta anan shi yake sponsoring tasiri ina ji ko alfijir ne na tuna daidai ko alfijir a Katsina ko so ina ji dai haka sunan aka karanta ranar alfijir baki na ya fada ranar to shine asali me gayyata shine yake cewa gayyatan da yake tayi din me yiwa za a je babu shi in fact har voice message din sa an turo mun da ya tura Professor Ahmad Adamu cewa da Allah ya matsa ya tabbatar malam ya zo shi shine a tsakani ya san fitowar malam zuwa Katsina da wahala amma dai don Allah a sa baki a gaida za a yi so muna roƙon Allah ko dan mu yi honoring din sa Allah ya ba mu ikon zuwa wannan convocation din ko dan mu yi honoring din sa Allah ya gafarta masa ya ji kansa an yi rashin dan uwa mai kokari matuka da gaske kokari akan hidimar al'umma da makamantansu Allah ya sa can yafi nan bayan sa Allah ta'ala ya albarkace shi Allah ya albarkaci bayan sa mu ma Allah ya albarkaci bayan mu duka sauran ƴan uwa Allah ya albarkace su na okay sannan muna da bako daga Lome Togo shi ma ya go satin sa guda wai yana so mu gaisa Allah da ya sa ba sai jiya ya mun road block sai ya tara kofar da rage ba a ture shi nace a ko bar shi sai ya ce tun daga Lome yake mahaifinsa na daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci a can a kasar Togo kenan shine shugaba gaba dai a can haka ne to muna roƙon Allah ya albarka me suna Malam Aminu Malam Muhammadu Amin za ka tashi ka gaisa da mutane ka tashi ka yi sallama Dr. Abdullahi da Hadu kai ma sai ka tashi ka ganka ai ku ne ma'aikatan gwamnatin manya-manya na federal government yanzu sai ku tashi kai ma sai ka tashi rector na Katsina State Institute of Technology
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
duka da waɗannan manya-manya 'yan boko ne insha Allah ta'ala in kaga mutane irin waɗannan 'yan boko ne to Allah ya ƙara bokon su albarka afuwa na akwai tambaya ko to sai mu dan bi a takaice in zai yi don mu shiga karatu din ko
malam bismillah ta farko a gobe zai yi cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace ina fatan Allah ya kare ka ya sanya albarka a cikin iliminka kuma ya sa ya zama mai amfani ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
amin ya hayyu ya qayyum
wa alaikum assalam ya yan malam da na al'umma musulmi gaba daya
amin ya hayyu ya qayyum mun gode sosai
yace malam shi dalibi ne da ke karatu a kasar Faransa
na'am
to kuma bai shekaru biyar kawai zai iya gama ba to amma saboda tsoron fitinan da ke kasan turai yake so ya aure ya ce idan ya samu matar da zai aura ya gaya masa cewa ba zai bi shekara biyar ba har Allah ya sa aka dace aka yi aure to amma idan ya gama zai dawo na daidai a cikin tafi shi ya halarta ya saki ta ko ya yi aure zai kasance Allah ya saka malam da alkhairi
a cikin littafin sharhul mumti' ala zadil mustaqni na fadilatu shaykh Muhammad Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a volume na biyar namba na 423 ya ce ordinarily duk inda miji zai tafi wajibi ne mace ta bi shi idan ya mata umarni da haka ko da an sanya shi a sharadin aure ko ba a sanya ba idan ya sai zo mu je wata kar ba sabon Allah bane wurin wajibi ta bi shi
amma sai ce idan wuraren da za a je akwai jarrabawa ta musamman irin nasu musamman yace akwai karancin aminci al'amr wa salama da zaman lafiya to a ka'idar addini tana da ta cewa ka dauko ta wurin da take zaune lafiya ka kawo ta wurin jarrabawa tana da ikon ta yi din kai amma inda yanzu za ka dauke ta daga Saudiya zuwa Kuwait ne ko daga Kuwait zuwa Saudiya in ka dauke jarraba da kake cinye kwanakin nan wuraren da ake da aminci dole ta bi ta ko ka dauke ta misali daga Morocco ka kai ta zuwa ga Egypt ko Algeria duka wannan sai ta bi ta amma in za ka daga ta daga wurin da ke da aminci zuwa wurin da ke da matsaloli waɗanda ya saba da rayuwar da ta saba da shi kuma zai iya saka rayuwarta a hatsari to wannan yana da muhimmanci gabanin a yi komai a sanya sharadi ka iya gaya mata ga sharadin aure din ina so mu yi amma ina so in na kammala karatu za mu tafi ƙasar mu da ke kuma in kai tambaya ka gaya mata gaskiya akan ƙasar ta ka yadda take wannan yana cikin alƙawari da in ka mata sai ka cika ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ma'ida aya ta farko idan a lokacin sai ta amince kuma ka sanya sharadin saboda wajen da za ka kawo ta bai kai inda take zaune aminci ba to anan sai ta ce ta amince to wajibi ne anan ta maka biyayya don me don ta amince wannan kuma dogaro da hadisin almuslimuna ala shurutihim hadisin Tirmidhi hadisi na 1352 cewa musulmai suna kai sharadin su duk sharadin da aka saka in ba na sabon Allah bane wajibi ne a kiyaye so ala ayi halin idan kasar da zaka kai ta ɗaya ne da kasar ta a zaman lafiya da aminci ko baka sanya sharadi ba wajibi ta bi kai na cikin sharuddan aure biyayya ga miji in ku akwai jarrabawa to ya dace ka gaya mata gaskiya idan ya gagara sai ka nemi wata akan gaskiyar da ka faɗa insha Allah ta'ala Allah zai baka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu karshen aya ta biyu da farkon aya ta uku a cikin suratul talaq muna roƙon Allah ya baka mafita ya kare maka imaninka ya kuma kare maka mutuncinka har ka samu yin auren wallahu ta'ala a'lam na'am
sai malami tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malami
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
sai malam Allah ya kira mahaifanmu da malamanmu
amin ya
kai yake cewa tambaya ta ita malam mun yi kungilan 1 million bilba ina yin ta kace wa $5 billion 1 million kungilan 1 million muka yi amma kudin da za mu samu 5 billion naira shi ne abokina yake cewa bai halatta ba tun da an yi inflation kudin da yawa yanzu ma a haka mun sake samun na 10 billion wadda za mu iya samun 80 billion kuma ma da ina gina masallatai da riba ina bai wa mabukata kudin shin
wannan
sai haka bai halatta
ba zai yi private ina karshen tambayar ko wato yana gina masallatai da marayu wato a tambayar ma sai ka ba da cin hanci wannan tambayar ta sa muhadara ce guda ko majalisi ne guda don amsa ta amma zan masa recommending wani paper mai matukar muhimmanci kutai karami da asalin sakamakon conference paper ne mai suna al-ikhtilas fil amwali al-amma wato wanda ya rubuta al-mufti al-doktor Ridwan Asarira sunansa ina ga mutumin North Africa ne wannan is the only publication na sanin taba karantawa ma'anan ikhtilas fil amwali al-amma shine embezzlement in public funds wato hatsarin almubozaranci a cikin dukiyar al'umma ya yi magana mai tsawo a ciki da ke bayyana hatsari na almubozaranci a public dukiya da aka ce ta gwamnati ne ko ta local government ko ta state ko ta federal ko ta wani African Union ko ta wani safaka ya zama dai kudi ne na al'umma aka tara aka ba da amana ya ce hatsarin taɓa shi wallahi ya fi hatsarin taɓa dukiyar mutum ɗaya da ka taba dukiyar Zaria local government gara ka duba gogaggen ƙaran magwani irin wannan ka ɗauki kudinsa ya fi ƙarancin laifi a kan ka ɗauki na al'umma don wancan na al'umma akwai na maraya akwai haƙƙin mara lafiya akwai haƙƙin mahaukaci akwai haƙƙin yara ƙanana akwai na tsofi
kuma in ka dauka ba mutum ɗe bane mai haƙin bari a filin kiyama shi kadai yace ya yafe maka mai iya yiwa mutum 500,000 ne ko miliyan ɗaya ne wannan tsaraita din a cikin rubutun nasu abin da ya fara yace daukan idan ana aka yi inflating contract dan variation da akwai dalili mai ƙarfi a ciki saboda ko fluctuating change na exchange rate yace in aka yi da manufa mai kyau halal ne amma aka yi inflating contract don ya zama wata hanya ce ta cire dukiya da yawa fiye da wadda ake bukata a yi rashin gaskiya ya ce laifin wannan ya kai laifin bululi da Allah ya ce ma kana linnabi an yahul wa man yahulun ya ati bima zalla yawmal qiyama cikin suratu ali imran ko aya ta 161 sai ce to laifin wannan ya kai girman laifin koye dukiyar al'umma ta ganima gabanin arabata wanda dukiya ce da kai tsaye take kai mutum wuta gobe kiyama kai tsaye take kai mutum zuwa ga wuta kuma yace daga cikin hadarin ya shiga cikin gishu shine 419 kuma manzon Allah yace man khashana falaysa minna duk wanda ya mana ciwa na 419 baya tare da mu hadisin nan iya sahihu muslim hadisi na zai zama na 102 man khashana falaysa minna don haka inflating contract kawai dan kasa kudi da yawa a cire in wanda yayi yayi ne kawai dan kuku dauka to amana da aka bashi ya ci amana in yayi inflating da dangan ne dan a cire kudin a je ai wani abu da shi na daban wannan kuma ya zama ya saci dukiya yayi bululi a ciki hatsarin wannan din kuma har ya fi na farko shi yasa idan mutum a kasa ne irin ta Najeriya ai akwai dokoki da suka yi bayanin yadda ake bada contract na yi CEO da ni DG Niddani na karanta Public Procurement Act 2007 in ka duba clearly musamman section 16 da section 17 ai yayi bayanin yadda ake bada kwangila akwai yadda ake technical evaluation akwai financial evaluation a section 16 and 17 ai dokar cewa sai za a ba wa lowest evaluated responsive bidder wato in abun aikin naira miliyan ɗaya ne zai yi sai wani ya ce zai a miliyan biyu wani ya ce zai a 900 wani ya ce zai a miliyan ɗaya da 50 wa za a bawa wanda zai a miliyan ɗaya da 50 saboda wanda ya ce 900 kudin ba zai yi ba wanda ya ce miliyan biyu ribar ta yi yawa wanda ya dora ribar 50 a kan miliyan ɗaya shi za a bawa don shi ne lowest evaluated responsive bidder sai a duba waye ya cika dukkan sharuɗa evaluated din nan wanda ya passing technical evaluation kuma ya passing financial evaluation da duk wani requirement da aka saka ya riga ya cika shi to anan wanda ya saka karamar riba akan uwar kudin da za ta yi aiki doka shi ta ce a bawa in ka yi disqualified din wanda ya sa 50,000 riba ko 100,000 sai ka ba wanda ya sa miliyan biyu don a ƙara to an yi laifi a wurin Allah dole sai an yi respecting wannan dokar don mai dalili an yi dokar ne don a kare public interest wannan shi ne manufar dokar don haka dole a yi respecting dokar din an saka ta kuma baya ga wannan ina ba da shawara ga 'yan uwa da yawa da ake appointing mutum ya shiga public office kana CEO ko duka CEOs ne kai kana federal government misali akwai takardun da mutum gabanin ya shiga office ya karanta su da yawa wasu kan shiga don ba su karanta ba gabanin su je in kai rashin sa aka samu civil servants marasa imani wallahi sai su gulmu ya ka ana naɗa ni DG Nidda on 28 September 2016 ban shiga office ba sanda na karanta takardun kowanne daga farko har ƙarshe na mar sauka uku sauka uku na kai in na zauna meeting staff dina daga sun faɗa sai na musu cotton number dokar da inda ta faɗa kowa sai ya gyara zama ya ce to wannan da gaske yake wallahi kwana nake ina karanta suna tabbatar na kiyaye komai kaga na farko PPA 2007 an yi amending din sa 2023 akwai additional abubuwa shine Public Procurement Act na biyu institution din da kake wuri in yana da enabling law ka karanta dokar daga farko har karshe ka fahimce ta a ciki za a yi bayanin function dinka da function din board da ke governing wurin ka tsaya a hakkinka inda yake na board ka bari su yi in suka ce sai sun yi naka ba fada ba zagi ka taka burki ka ce a akwai hakuri ba haka dokar ta ce ba duk wahalar da za a baka ka cije in ka yadda aka zura ka ran da za a zo a yayi ne ka babu kowa a cikin su kowa ya ja iska kuma kai aka zani mai laifi
saboda ba aiki mai wahala irin na CEO. Na uku akwai financial regulations. Na hudu akwai public service rules. Na biyar akwai dokoki da gwamnati ke cire ya kamanta bangaren circular a office secretary to the government of the federation. Wannan kaje duka a tara a maka photocopying din su. Yanzu ana ma compiling din su a littafi. A shekara ɗaya da wuce dana son su fi guda 350. Dukkan karanta ka fahimce su ka haddace su. Duk abin da yazo ya shafi wata doka da ba wurinka ba an tsakaninka da wani institution sai ka aje abin sai ka dauko dokar institution sai ka karanta sai ka fahimta tukuna sai ka dawo kan file din gabanin kai aiki a kansa. In za ka da so kai CEO kai aikin kai nasara ka gama lafiya wallahi bai da sauki. A lokacin da nake DG ne da mai iya yiwa ne zuwa ina minister maybe karatun da nake yafi na kowane lokaci sadani a rayuwata. Saboda mai duk abin da ya shafi doka sai na yi downloading na karanta dokar da kai abin ko da ba zai hana bacci har asuba sai na yi tukunna zan koma na kwanta ba zan yadda na yi kitin ba kuma ba na yadda file ya zo ya wuce 24 hours. So duka waɗannan sai ka kiyaye don mai don Allah ya sa ka kuɓuta lafiya. Lowest responsibility amma aiki na minista yana da sauki shi bai kai na zama CEO wahala ba na fara status. Saboda a ka'idar kana minista kai CEO ne amma ba kai ne accounting officer ba. Amma hadarin CEO na farsatar shine CEO kuma shine chief accounting officer. Shine mai kula da wurin kuma shine mai kashe kudin wurin. Shine chairman na tenders board a farsatar. Shi yake leading, shi yake approving contract. To shi yasa yake da hadari. Amma office na minista bai da wannan. Ba sai kai tun da na shiga na gama ban taba approving naira ɗaya ba a rayuwata. So da haka in naira ɗaya bata ba wanda ya sai kiran ba sai kai approving ba. Dokar ta ce in kana minista amanan secretary shine accounting officer ba kai ba. In ka ga mutum ya yi minista ya shiga hatsari ɗayan uku ne ko bai san doka bai ji aka zira shi ko kuma son ran ya sa ya yi zarbabiya ko kuma bai yi laifin ba aka masa mummunan zato don a tozarta shi. Amma babu outside waɗannan al'amura guda uku. Ai sai kai approving to doka sai dace in kana minista kai ba accounting officer bane zaka don haka minista na farko baka bada fangida baka advert na fangida baka chairing tenders board baka shugabantan financial technical evaluation baka yin financial evaluation duka fabadan secretary ne kaga anan an sawwaka maka aiki. To da shi yasa kai kana minista a ministry aikin ka shine supervisor ne da kuma CEO na wurin. So aikin ka shine ka rika kula da me suke in so kauce hanya ka gyara musu in ba su gyara ba sai ka rubuta ka tura head of service cewa director wane da wane da farm sec sun yi kaza da kaza ne ki in ya wuce wannan ya zama na kudi ne sai ka tura sauran institution da ke duba anti corruption sai ka tura musu sai ka koma gefe ka ce ku bincika ku bani rahoto. Yasa tun da nayi minista na kammala da ina office da ina wajen office ko officially ko a boye duk duniya ba zai taba kira na yace ga wani abu kai na laifi ni ba ta ume ba wai wayo na bane ka fahimci doka ka kare kanka iya gwargwado kuma kai addu'a Allah ya taimake ka babu bita da kulli da bai ba amma ni ba a taba mun ba kai a shekara 7 da nayi nidda uku da minista kusan 7 zance ba ta kira na a wata ma'aikata wai a tuhumce ni ko a zo a boye a ce ga wani abin da kai da muka gani ba gaskiya ba wallahi tallahi ni ba ta ume ba. Kan issue lowest responsibility ina DG ne da akwai abin da ya faru na dariya. Wasu suka yi petition ina wurin cewa wai an bada wasu kwangila na gina ICT hub akwai ɗaya a University of Lagos da na yi akwai ɗaya a Imostate akwai ɗaya a jami'a a Gombe akwai ɗaya a Mina sai suka ce wai kowane ɗaya an yi shi akan naira biliyan ɗaya ne kuɗin ya yi yawa. Kan irin dai abin da nake magana alhali dukka hudu da aka yi ba su kai 1 biliyan ba. Su kuma a ciki suka ce guda hudu an yi sama da biliyan hudu. Hukumar da take bincike ta tura takarda tana so ta ga yadda aka aiki aka yi cin suka zaga duka guda hudu suka gani suka nemi record aka ba su sama da shafi 200 na duk ayyuka suka ga duk yadda aka yi evaluation suka duba babu laifi ɗaya da suka gani sai suka ga kudin da aka yi ma kowanne bai kai duk miliyan 250 ba sai suka ce to ai kudin ma yayi kadan wannan da aka yi aikin. So su a wurinsu kudin ma ba zai iya aiki muka ce to an ce lowest responsive bidda ne mu da muka yi evaluation kudin da zai aiki shine 2,440,000 kowanne wanda suka yi bidin kuma sun kira 1,440,000 wani da biyar to kaga ba za ka ba su gaba 1,250,000 ba saboda su ne aka kira yan fangina suka ce su ribar da suka ce ma bai wuce 1,000,000 a shekara guda da suka aike wani ma yace da ya sai ribar kadai ne da ma bai yi ba so da haka kudin ma ka danye so da haka haka kawai ni ko kira da ba su yi ba saboda me na gabu da wanda yake yace kun ce kuna bincike wallahi malam kai ba buga laifin ka ko kwaya ɗaya ba aikin ma da muka gani mu yabo muka yi saboda kudin dan kadan ne aka yi aiki kuma aka yi aikin da nagarta to shi yasa aiki na gwamnati din ka shiga sai ka san doka ina minista kuma idan naga an yi abin da ba daidai ba ba ni nake ban ta uba da bangila ba dan dokar ta ce ba ni da aurimi cikin yi tunda ba ni da aurimi na samu hannuna nace baki na alaiko in suka yi abu bangaya na yi aiki da famsi kudu ɗaya daga cikinsu shine kawai na samu matsala da bai da gaskiya uku suna da kwatantawa bisa ga abin da na gani abin da ya koyi Allah ne ya sani na ga wasu abubuwa na ce ku kawo tunda ni ne supervisor na ga me kuka kashe kuɗi na yi reviewing sai ya kawo in ya saci kawo sai a kawo sai na madabara na ce kai shi wannan kashe kuɗin da ake yin nan kaɗan ne zai wahala a ce haka ne sai na yi dabara na ce in kun san wata ba ku san wata ba sai na nemi CV din na ce ku bani kuɗin ministry da farmsa ya ce sun kashe kaza da kaza na yi kwamfayarin da aka kawo sai na ga shi abin da yake ban daban haƙiƙanin abin da ke reflection a kawun daban ashe canja takardun ake don a kawo ina haɗa na ce to wannan maganar babba ce sai na yi cover letter na ce ga abin da aka yi a nan ga abin da suka bani hukuma ka za ku zo ku bincike su sai na miƙa sai na koma gefe ne shi saboda in ba ka iya kama ɓarawo ba ɓarawo sai jira ka to dole ka iya aiki ko ɗanka ne ya yi rashin gaskiya ga zaman lafiya to kai reportin na sabarwarka kuma in kana aiki karka kuskura iyalinka ko ɗanka ko wani abokinka na kusa da kai ko wani father in law ka ko wani abu ya shiga karkashin kai aiki karka bari ka toshe saboda in an rasa yadda za a yi da kai su za a yayi motsi a hada da kai to in ka hana su za ka yi bakin jini duka amma lokacin da ka kammala za su ce alhamdulillahi mun gode Allah ka gama da mutuncin so jinin bakin jinin temporary ne Allah ta'ala shi samu wange lafiya wannan bayanan sun yi tsawo amma dai muhimmancin su shine dan su taimakawa waɗanda suke public office son yanayin yadda aikin yake duk wanda ke public office Allah ya sa ku gama lafiya Allah shi sa a gama lafiya Allah shi sa a gama lafiya duk wani sharri Allah ya tunkuɗe Allah shi sa a gama lafiya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
كمان دي آية تشاهد إني أقول أرمى قولي أزمن
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
جزاكم الله خيرا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله تعالى يقول ومن يعص الله ورسوله wanda ya saba wa Allah da manzonsa wa yata'adda hududahu ya kuma wuce iyakokin da Allah ya tsere yace kada a ketare su yudkhilhu zai shigar da shi naran wuta khalidan fiha da zai dawama a cikin ta walahu gare shi azabun akwai azaba muhinin wacce take ta walakanci Allah ta'ala ya kare mu daga kowace irin azaba dukkan azaba azaba ce amma wannan dan amuzar da zaka ce azabar mata walakanci ne da kaskanci wa man ya'si Allah dukkan wanda ya saba wa Allah man din nan menene sharfi ne sharf kuma ka'ida fi'ili mudari'i sharfi yana daure shi ko to ina daurin anan
na'am
shine an goge harafin illa da in ka ce asa ai akwai ya'un a rubuce a ƙarshe wanda ake karanta da alifun to in aka ce ya'si da akwai ya'un sai da mai ya'si akwai ja to amma sai aka ce mai ya'si Allah an goge wannan harafin illa din ne harufan illa uku ne da alifun da ya'un da wawun waɗannan su uku ne to sai aka goge to gogewan shine alaman man ta daura fi'ili mudari dukkan wanda ya saba wa Allah da manzonsa wannan iya da alaka da abin da muka faɗa jiya shine cewa in mutun ya bi Allah to ya bi annabinsa in ya bi annabi Muhammad to ya bi Allah to anan ma ba a ce wa mai ya'si Allah wa ya'si rasulahu ba sai aka kira ɗaya ko aka ce wanda ya saba wa Allah da manzonsa me dalili saboda duk inda aka saba wa manzon Allah to an saba wa Allah ne don dalili daman Allah ta'ala ya aiko annabinsa ne don abishi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah nisa'i aya ta 64 ko kuma mai yuti'ir rasula faqad ata'a Allah nisa'i aya ta 80 min babil nifaq so da haka a ka'ida to sabon Allah ma haka ne lokacin da annabi yace kar kai kaza sai kai kaza by implication Allah ta'ala ka saba wa don dama Allah ne ya aiko annabin zuwa gare ka da gare ni don haka mu kiyaye yau a ka'ida doka ta kasa ma in ka karya yayi kake karewa yau ka duba cyber crime as kadai ka karanta as amended 2015 as amended ka ga yadda dokoki suke kadaba haƙƙin dan adam ko ka ji online ka zagi wani ko kamar ƙarya ko kamar kazafi in kai wasa shekara 5 ne ko 10 a gidan yari musamman yanzu sa'an da muka shine jama'a da yawa an anyi sai su share amma yana da kyau a riga karanta cyber crime act mu ga hatsarin taba mutuncin wani kaje ka yi rubutu ko ka yi video ko ka yi audio ko ka rubuta za ka gane maganar bala'i ne in ka karanta za ka gane akwai fitina a ciki mutane ba su san hatsarin ba kawai ka taba mutuncin wani yau in ya kai ka kotu za ka yi shekara 10 a gidan yari in an bi process din dokan nan duka mun karanta su mun san su kada ta bai kamar ƙarya shikenan bare ka saka ko hotonsa ko sunansa ko ka yi wani kwatance da duk wanda ya gani ya san shi ne shi yasa a ka'ida yafiya tana da kyau amma duk wanda zai yi abu ya zama ana bari yana yi yana da kyau a koya mai darasi dan gaba ya koya ya daina ba wai dan a cutar da shi ba dan gaba ya gane akalin me yake yi mafhum to wannan fa a duniya kenan ka keta da doka ta gwamnati za ta yi zuwa shekara 10 kai a gidan yari yaya ga wanda ya keta da dokar Allah wa man ya'si Allah wa rasulahu kuma Allah ya ce wa yata'adda hududahu wannan tilka hududul ladar na bayan aya ta 13 da Allah ya ce ga iyakokin Allah kar ku ketare mun yi magana a kansu guda biyu jiya ba sai mun maimaita ba waɗannan iyakoki din na farko na wajibi tilka hududul lahi fala ta'taduha kada ku ketare waɗannan iyakoki din da kuma fala taqrabuha a aya ta 229 a bakara da kuma aya ta 187 waɗannan guda biyu na wajibi mu tsaya a ciki na haramun kar mu je wajen Allah ya ce to duk wanda ya ketare bai tsaya a wurin ba Allah ya ce kar ku yi kaza ya ce sai ya yi ko kuma aka ce ku yi kaza ya ce ba za a yi ba don ita ma'asiya asalinta mun ɗauka kawai wai sabon Allah ne a'a wannan ɓangare ɗaya ne amma tana da ɓangare biyu ma'anan ma'asiya shine alwuqu'u fil nahyi aw fi'l al muharramat afwan tarkul wajib ko kuma alwuqu'u fil nahyi wato in ka bar wajibi sunansa ma'asiya kamar yadda in ka aikata abin da aka ce kada kai shi ma ma'asiya ne wanda ya tashi ya je yayi zina yayi ma'asiya wanda kuma aka ce tashi kai sallah yaki yin sallah ta wajibi shi ma ma'asiya ne so zaka ita ma'asiya bangare biyu ne, ko ka ki yin abin da aka ce kai, ko kuma ka aikata abin da aka ce kada ka aikata. Kuma in kai dayan by implication ma dayan kai. Shi yasa malamai suna da ka'ida cewa fi'ilul muharram tarkul wajib, wa tarkul wajib fi'ilul muharram. In ka bar wajibi to ka aikata haramun, automatically kai haramun. Sallar azhar kai kaki to wannan haramun kai dan me don ka bar wajibi, to barin wajibi lokacin da ka bata ba kai sallan ba sunan lokacin haramun ne. Sannan in an ce ka bar kaza sai ka ki bari, to rashin barin da kai kuma ka aikata abin da Allah ta'ala ya wajabta ne, don duk inda aka ce bar kaza to kishiyarsa kuma wajibi ne. In an ce shan giya haramun ne ko zina haramun ne, to kamewa daga sha ko daga zina shi kuma wajibi ne. Shi yasa daman duk inda aka aikata wani to babu in dai haramun ne to kishiyarsa wajibin aka saba. So da haka ma'asiya ko ya zama ka aikata abin da aka ce kada ka yi, ko kuma ka bar abin da aka ce tilas da yinsa. Don haka duk wanda ya aikata wannan yudkhilhu naran, Allah zai shigar da shi wuta, khalidan fiha, zai dawwama a cikin. Malamai suka ce in an ce khalidan shi kadai yana iya daukan babu fita, amma bai tabbatar da ko da rashin fita sai an ce abadan, in an shigar nan za a dawwama a ciki. Kamar yadda na aljanna je a rama ya kawo mana misalin suratul talaq da Allah ta'ala ya ce khalidina fiha, kaga aya ta 11 kenan, kaga anan da aka kira abada a ciki an ce abadan shine muhallu shahid, to cewa abadan din ke tabbatar da cewa babu kokonto wanda ya shiga aljanna ba fita. To amma ita ma wuta akwai jama'ar da suke shiga a musulmi medias su fita, wanda zai shiga yin prelim ya gyara wasu wurare daga baya a fito da shi, amma mu wuta wallahi ko kwana ɗaya ba ma bukatun mu cikin ta. Kai jama'a muka ce ko kallanta ba ma so mu yi, amma wanda suka yi manya-manyan kaba'irai kamar hada Allah da wasu suka rasu a kai, ko kuma suka bijire wa dukkan dokokin Allah ba su karbi ma saƙon da Allah ya turo annabinsa da shi zuwa gare su ba, su suna iya dawwama. Don haka kamar yadda ya ce khalidan fiha, kana iya samun wasu ayoyi Allah ya kira wutar sai ce in an shiga ita ma abadan ne har abada. Aran ma ba mu misalai da suka sawwaka a Qur'ani.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
جزاكم الله خيرا. أعرف عليك أسف بيام ما أكي أنك سشاروكم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. Wannan zai zama cikin suratul nisa aya ta 168 da 169. Na biyu kuma zai zama cikin suratul ahzab ko zai zama aya ta 64 da 65. Ta uku zai zama cikin suratul jinni aya ta 23. Waɗannan misalai ne guda uku ya bamu, dukkanin su Allah ya kira abadan 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 akan shiga wuta. Muhimmiya ma ta ƙarshen suratul jinni, don ya ce wa mai yi asillaha wa rasulahu, kamar yadda muke cewa a nan wurin wa mai yi asillaha wa rasulahu, kuma ya ce fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha. Allah ya kira kaga man din nan iya nufin jam'i ne, khalidina fiha abadan Allah ya ce, kamar yadda ya ce wa mai yi asillaha wa rasulahu, a nan wurin haka ya faɗa a can. Don haka wanda yake bayyana mana mutuwa akan kafirci yana sa a dawwama a wuta, mutuwa akan nifaqul akbar saboda suratul ahzab ta 65-65 akan munafurci ne, munafurci mai girma yana sa a tabbata a wuta. Na uku, sabon Allah da ya hada da hada Allah da wani ko manya-manyan sabon Allah yana iya sa a dawwama a wuta, idan rahamar Allah kuma ta ento mutum babu mai inkari a kanta, amma kuma ba sharadi ne akan Allah cewa sai ya yafe ba. Mafhum? Sai da haka akwai jama'a da za su shiga wuta ba za su fita ba. Jama'a a duniya ana iya yin abu ya wuce saboda duk dadewar duniyar nan akwai karshen ta, amma ita wutar akwai wanda ya shiga babu karshe gaba daya. Kuma hatsarin ita aljanna siffarta shine ana iya zumunci a cikin ta. Za ka iya ziyartar wani zan ce barin je gidan aranma Abdullahi Abba Zariya insha Allah ko aranma Isa ko Isa Sudai ko wani duk za ka iya yi.
Haji garje
haji an taboshi yadda yake so da ya wata murmushi yadda ka san an ba shi kyautar wani kulli mai girma. Amma ita wuta na farko yadda siffarta take shine yadda ka san pipe na ruwa haka take, ɗan wuta ka ke dura su kowa a cikin pipe ɗin sai ke shi kadai, ba ka iya ga wani ma. Ka san ka ma buɗe ido ka kalli wani abu ya rage damuwa ko kawai ka ga wani view mai kyau a wuta a cikin pipe ake, yadda ka san pipe na ruwa haka za ka dura mutum a ciki a bar shi kadai a toshe farko na karshe kawai yana ciki, haka za a bar shi ba wanda yake gani ba mai ganinsa, kuma ana ɗanɗana masa azaba. A ce kuma haka za a tabbata ba mutuwa babu rayuwa. Kai ka taba jin rayuwa irin wannan? Ba za a mutu ba, Allah ya ce kuma ba za a rayu ba. A mutu ma rahama ce a wannan halin, to ba mutuwa babu rayuwa. Ran ba zai kara fita ba, sannan kuma ba za a ji daɗin rayuwa ba gaba ɗaya. Allah ta'ala ya kare mu daga wuta. Allah ya ce walahu, mai irin wannan siffa yana da azabun azaba muhinun wacce take ta walakanci. Jama'a mu nisanci sabon Allah. Duniyan nan ba za a tabbata ba, ɗan lokaci muke kaɗa, ɗan adam ta da yake bai cika goma ba, ko shaidan ya yaudare ka wata ranta ɗan yi abu to ka kame. Daga cikin manyan sabon Allah da ke kai mutane wuta a sauki, musamman wanda ke kiran kansa ya yi imani, ka ga harshen nan inda mutum zai riƙa faɗa ko ya riƙa ƙarya ko annamimanci ko kawai ya ji labari ya ɗorar, to wallahi ya shiga uku. Musamman mai korar da labari bai tantance ba, daga ya ji sai ya wata, babu tabbaci, wannan akwai bala'i da fitina a cikinsa. Na biyu, kaga taba haƙƙin iyaye da Allah ya wajabta wa mutum. Na uku, taba haƙƙin marayu da maƙwabta. Na biyar, kaga mai da saɓon Allah ya zama normal, ya zama mutum tun yana ƙyama har ya zama new normal ne, duk abin da Allah ya haramta a wurinsa is normal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duk ran da ka waye gari kana wai sabon Allah kuma kana jin a ranka you are comfortable, wallahi ka shiga uku. Mai dan dama daman shine wanda in yayi zai ta dana sanin me yasa yayi, amma in dai kai kuma kai a wurinka a zuciyarka kana jin all is well and there is no problem whatsoever, wallahi ka shiga uku. Babu bala'in da ya kai mu mai da sabon Allah ya zama normal ne, ba wata matsala, komai daidai ne. Akwai jama'ar da haka suka mai da sabon Allah a yanzu, babu abin da ya dame shi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah ka kare mu. Wallati yatina al-fahishata,
wallati yatina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
واللاتي يأتين الفاحشة بنسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الله يتي واللاتي ماتا وذن يأتين الفاحشة سكي زوا والفاشاء تكنكو من نسائكم دقا تكن ماتنكو بامزابا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم توكني مشهدوا قدابلوا أكنسو فإن شهدوا إذا سكا تبتت دتي واسنجي سنجي زنا فأمسكوهن توكوليكي سؤجدا فهنا فكتا a maida ita kawai a kange ta ba ta daga yanzu hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai ran da ajalin sai su fita a gidan sun yi zina aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma nan gaba tun da Qur'ani bai gama sauka ba mai yiwa Allah ya saukar da sauki da mafita gare su wannan aya a magana mafi inganci tana magana ne akan hukuncin zina da mata ke yi gabannin a zo a bada hukunci da aka saukar daga baya akan wannan laifi din mafu tayyib don haka wallati wallati jam'i ne na wallati wallati mace daya wallati shine jam'in mata daya ya'tinal fahishata wanda suke zuwa wa alfasha anan gudun ana nufin alfasha illegal sexual intercourse wanda yake ba na halal ba min nisa'ikum daga cikin matanku ba maza ba akan mata ake magana anan fastashidu alayhinna ku nemi shaida akan su arba'atan guda hudu minkum daga cikin ku zuwa ku waliyansu ko iyayensu ko kuma ku alƙalai ko abin da ya kama da haka da aka ce arba'atan guda hudun nan idan aka samu maza biyu da mata biyu yayi a matsayin shaida ko bai yi ba me dalili daga wannan aya to ai nan arba'atan aka ce ai akwai farajulu wa imra'atani kuma ai ko ko ka manta da wannan arba'atan minkum magana mafi inganci shaidun maza ake nufi guda hudu don a ka'idar larabci idan ka ga kalman adadi ya zo shi da ta marbuta to namiji ake bayani fastashidu alaihinna arba'ata rijalin inda akwai maza sai a ce fastashidu alaihinna arba'a nisa so a ka'idar adadi in ta marbuta ta zo yana describing maza ne ra'aitu tis'ata rijal amma in mata da take ce ra'aitu tis'a nisa ba za ka ce tis'ata ba to tunda aka ce arba'atan ya zo da marbuta to ishara ne zuwa ga maza ake nema shaida sai ku neme su yi shaida minkum daga cikinku wato ku da kuke waliyansu ko bayin Allah ko alƙalai fa in shahidu idan suka shaida fa amsikuhunna to sai ku rige su a gida shaida din nan da aka yi fa in shahidu shine dukkanin su kudi su zo su ce ni wani su kira sunansu su yi categorical statement wato su faɗi jumlar da ba ta ɗaukar ma'ana biyu sai ɗaya a fili ni wani mai suna wani na ga ɗan juma da jummai da Allah ya akwai mai sunan ya haƙuri shi ba dai ba shi yake nufi ba suna yin zina na gansu turmi da taɓarya kamar yadda ake sanya taɓarya a cikin turmi haka ido na ya gani kowa a cikinsu sai ya yi wannan guda hudu amma inda suka zo sai suka ce mun ga wane da wance suna kwance wane na saman kaza da kaza amma ba mu ga kaza a cikin kaza ba to ba za a yi wannan hukuncin ba ba za a yi hukuncin ba shi yasa Sheikh Usman rahimahullah yake cewa yin wai hukunci na zina da shaida guda hudu yace tun da ya rayu har a ƙarshen rayuwarsa da yake fadan yace ba a taɓa yin hukunci da shaida ba sai dai in mutum ya zo al-iqrar wato confessional statement shi kansa wanda yayi admitting nayi laifin kaza kuma ko anan in mutum ya zo sai an yi kokarin korewa dan shari'a da ta saka punishment da penalty da capital punishment ba ta yi ne don azabtar da mutum ba don a ba shi tsoron kada yi laifin ne shine manufar shari'a a ba da tsoron kada ka yi laifin ba wai don kai hukunta ka ba ai ga hadisin mahzumiyya ga ma hadisin Ma'is ibn Malik wanda yake Bukhari hadisi na 6824 ya zo sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yayi zina nayi zina yayi zina yace manzo Allah sai yace aniftaha yace ko dai kawai kai kisin dinta ne yace a nayi zina yace a kisin dinta kai Allah annabi sai kore sai yace aniftaha wato kaman turbi da tabari aka yace ya annabi haka akai ba kisin bane ba kawai rungumar da kai bai yace a hakan nayi annabi turbi da tabari ne sai fiye halka yace okay to a ji a madukunci amma duk hanyar da za a bashi ya tunkude an ba shi dama saboda ita shari'a manufarta na capital punishment ba wai shine a kama barawo a yanke hannunsa ba me satan a ba shi tsoro kada yayi shi yasa in za a yi ake so ya zama waliyyar shi azabahu ma za'i fatu min al-mu'minin ana so a tare mutane su gani yanzu lokacin da Saudiya suke capital punishment a public wani idan yazo yaga an yi hukunci daya a wurin za a zo da ambulance a kewaye wurin daga an yi wallahi za ta diba mutane da suka zo kallo sun su ma an kai su asibiti wani idan ya farfado in zaka bashi dukkan madina kyautai da dindin ce wallahi ba zai yi ba yake me yake faruwa to asalin capital punishment ba wai punishment din ake so a yi ba ana so a bada tsoron kada a yi ne shi sa ko kai in ka zo sai an dan baka kofa yadda za a baka exit ka dan gudu a baka shubuha sai ka tsaya kai ta tabbatarwa kai tukunna sai a yi amma manufar punishment na shari'a shine dan a ba mu tsoro shi yasa duk society da babu justice a cikin sa babu inda za a ci ta ga retributive justice da distributive justice wallahi duk society da aka raka shi aka raka shi an shiga hukun fair hearing da equality before the law fair hearing duk wanda aka yi kara a saurare shi duk girman laifin da aka faɗa da duk mummunan zafin da ake masa kar a yi hukunci a kansa sai an ba shi dama ya kare kansa saboda yanzu muna zamanin artificial intelligence ne abinda ma bai faru ba zai kirkirarsa equality before the law sai doka ta zama duk ƙasa doka ɗaya ce kowa ya karya doka za a karya shi sannan ba mutumin da za a yi wa alfarma a cikin doka shi yake tabbatar da zaman lafiya amma dukkan ƙasar da ba a yi wannan ba wallahi alazim ba a samun cikakken zaman lafiya sai an yi wannan sai an samu equality before the law kuma a samu social justice ya zama baitul malin al'umma da talaka da kowa yana da amfanuwa daga gare shi don haka in za a yi abu na public interest a tabbatar an yi prioritizing an ba da muhimmanci ga al'amuran da suka fi amfanin da jama'a da yawa akan wanda wasu 'yan takaitattun mutane ne watakila kasa da kashi ɗaya cikin ɗari za su amfana da shi a duba me jama'a suke bukata harka ta ilimi harka ta kiwon lafiya harka ta noma tallafa wa 'yan kasuwa koya wa matasa sana'o'i na zamani ɗaukar nauyinsu su yi karatu mai zurfi mata kula da su don su zama masu cin gashin kansu financially ya zama suna da ainihin social security ko da mijinta ya rasu tana irin 'ya'yan ba ta yi complain ga kowa ba waɗannan tsari su suke sa ƙasa ta zauna lafiya Allah ta'ala shi samu wani lafiya don haka Allah ta'ala ya ce ku rike su fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti idan aka samu shaidu guda hudun nan to ku rike su a gida hatta ya tawaffahunna al maut har sai mutuwa ta dauki rayuwarsu wannan yake bayyana mana aslan ya halatta mata su fita waje idan akwai bukatar fita in akwai abin da za su yi na maslaha ta al'umma ko ta kansu ko ta ƴaƴansu ya halatta su fita za ta kai yara asibiti za ta je ta makaranta za ta je office ka za ta yi processing takaddunta maybe na karatu ko na kaza shari'a ta ba ta dama in ta saka kaya na shari'a kuma ta yi mu'amala ta shari'a amma ordinarily a shari'a kuma shine in ta kammala wannan mace kada ta yi me ta dawo gida ta zauna kada iya zuwa ka samu maza a masallaci sun taru ana ta gana to ka'ida mata ba su rika taruwa su yi tambur ko wani abu in sun gama mai suke a waje to su koma gida amma in akwai bukatar fita a bari su je ke sa a nan aka ce in an samu shaida hudu a farkon musulunci ta yi zina to a hana ta fita waje kaga kenan a ce in akwai uzuri ba ta yi laifi ba tana iya fita da aka ce a rike ta a ce yanzu laifin ya sa a kana ta fita so shi yasa duk mace in kana tarbiya uba ya zama baka nutsu da kamun kan ƴarka ba to dole ya zama akwai dokoki da aka saka a gida na farko ba ta fita sai da izini na biyu za ta fita sai kaninta ya raka da kuma gani mai wayo ina za ki je ki Jamila a zan je waje kaza mai suna Jamila ta yi haƙuri to kai Jamilu je ka raka ta kuma duk inda aka je karko rabu shi yasa tarbiya na mata ta fi wahala a kan na maza kuma dole a ci gaba da yi ya ce au yaji alallahu lahunna sabila ko kuma nan gaba Allah ya ba wa su matan mafita أعلم ما ذاك يبامي مثال مفتا
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
wannan suratul nur aya ta biyo kaga anan saukar da ita shine an sanya musu mafita azzaniyatu wazzani mazinaciya da mazinaci wanda suke samari da ƴan mata bulala nawa mi'at jalda bulala 100 hadisin muslim kuma yace wa tagribu a hadisin na muslim na 1690 annabi yace khudhu anni ku karba daga gare ni karba daga gare ni yanzu Allah ya ba su mafita budurwa da saurayi bulala 100 da kuma bakun tadda su na shekara guda bazawari da bazawara bulala 100 da kuma jefe su to wannan shine mafita sai zama wannan hukunci na ajiye su a gidanin a yanzu an dage shi sai ake bulala da kuma arrajum Allah ta'ala ya kare mu daga laifi wajibi a tsaya a sa ido akan ƴaƴa a nisantar da su daga zina maza da mata waɗannan laifuka suna kawo fitintunu a cikin society suna lalata al'umma suna koran imani suna sa zuciya ta lalace suna cire albarka a rayuwa gaba ɗaya suna kawo cututtukan zamani da yawan gaske da makamantansu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى